Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin masu sauraron mu bala'adin da ke son jin tarihin mai martaba margayi sarkin zazzau mafi dadewa da suka rigar mulki wato sarki na 18 Alhaji Shehu Idris wanda Allah ya yi cikawa ranar Lahadi 19 ga watan nan na Satumba sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyi kan tarihin ƙasar Burkina Faso. To bari mu fara da ci gaban tarihin margayi mai martaba sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris wanda Allah ya yi warsuwa ranar Lahadi 19 ga watan nan na Satumba. Idan dimbin masu sauraron mu waɗanda har yanzu wasu suke ci gaba da turo mana sakonnin neman jin tarihin sarkin na saurare ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikara da ci gaban amsoshin da ya samo daga masanin tarihi na cibiyar Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala wanda za mu ɗan koma baya mu tsora daga inda yake cewa
a kudancin Kaduna idan yayi magana ba sa sabawa har an kai lokacin da suka waye gari ya ko waɗannan da ya gwamnatin jihar Kaduna yana kiran mai martaba sarki a matsayin uba ne ya jawo haka suna da bambancin addini suna da bambancin kabilanci amma sarki bai fasa taimakon shi wurin tabbatar da ya cimma nasara a matsayin shi na gwamnatin jihar Kaduna ba har shi yasa idan ya je fada sarkin sarki yake durkusawa baya zama a san kujera amma yana matsayin gwamna yana da damar da zai cire sarki amma kuma ya dauke shi a matsayin uba ta gani saboda gudunmuwar da wannan sarki yake badawa ba tare da la'akari da bambancin addini ko bambancin kabilanci ba kaga samar da zaman lafiya a yankin Kaduna da kewaye yana ɗaya daga cikin muhimmiyar gudunmuwar da ya bada idan ka duba ya shawarwari rikici tsakanin manoma da makiyaya a ƙauyuka ya je da kanshi wani lokaci ya yi saƙo ya tura aje a warware rikici da ke faruwa tsakanin manoma da kuma Fulani ya sha zuwa musamman rikici da ya kamare a jami'ar ABU wanda babu jami'a kamanta a duk faɗin Afirka wurin girma da yawan ɗalibai da kuma irin ilimin da ake badawa akwai lokacin da aka waye gari wasu mutane suka taso sai sun durkusar da wannan jami'a saboda ci gaban da take da shi musamman yan kudancin Najeriya din nan me ya faru rawar da ya taka wurin tabbatar da an samu zaman lafiya jami'an nan ta ci gaba Allah kaɗai ya san iya adadin shi wanda har yanzu gashi ana cin gajiyar wannan abubuwa sannan maganar Zeda Zaria Education Authority Development Authority Agency wanda aka kafa an kafa ta ne da yawun mai martaba sarkin zazzau bawan Allah nan ya jawo manya-manyan mutane na lardin zazzau da waɗanda suke wajenta don su tallafa ma mutane masu karancin karfi wurin bunƙasa ilimi da kuma tafiya wajen ƙasa ma da manya-manyan jami'an da ke cikin ƙasar nan a tallafa musu su samu dama da za su yi karatu don idan sun dawo za su raya gidajen su mai martaba yana da wata hikima guda ɗaya a tunanin shi shine yau idan aka waye gari kai ɗan talaka ne ka zo ka yi ilimi to a tunanin shi wannan gida fa ya ɗaukaka saboda wasu malamai suna cewa ilimi yana ɗaukaka gidan da ko kango babu idan baka da mulki ana ci tunanin baka da mulki baka daga cikin waɗanda za su gaji sarauta kuma kai ba mai kuɗi ba to kada a hana ka damar samun ilimi to idan ku ilimi ya samu mulkin zai zo arzikin ma zai zo kamar yadda Annabi Suleiman aka yi masa aka zace ya zaɓi ɗaya cikin uku sai ya zaɓi ilimi sai aka ba shi mulkin duniya sai aka ba shi arzikin duniya gaba ɗaya saboda haka hikimar mai martaba sarki Alhaji Shehu Idris shine idan aka ba mutum talakawa ilimi tare da sana'o'in hannu wanda za su dogaro da kawunansu wallahi wata rana za a waye gari waɗannan mutanen da ake mai da su ba komai ba wata rana su ne za su zamanto komai to shi yasa ya ba da ƙarfi wurin maganar ilimi zai shi yasa za ka ga idan ka duba fannin lafiya kafa shika asibitin shika yana da hannu a ciki waye ministan a lokacin dan haka sarki ta bida ya jawo shi ya nuna mishi ga abin da za a yi kuma aka kai ga nasara maganar samar da ruwan sha a Zaria yana da hannu a ciki yanzu ga shi an waye gari project din yana nan kuma ba shi a raye amma kuma zai ci gaba da amfanin al'umma to abubuwa da yawa za a tuna shi musamman idan ka duba za ka ga sarki ne wanda ya yarda da abu guda biyu abu na farko shine ya yarda da yayin jama'a hidima ya hana kanshi don ya hidimta ma jama'a dama an ce shugaban al'umma shine mai hidimta ma jama'a to ya yarda da wannan theory din abu na biyu kuma ya yarda ya je duk inda ya kamata ya je don ya jawo ma jama'a alkhairi dan an ce shugaban jama'a shine mai amfana ma al'umma so ya dade yana amfana ma jama'a yankuna daban-daban to daktar ashe dai akwai aiki wajen cike gurbin wannan sarki
akwai aiki ba dan kadan ba saboda me shi babu inda ya bari ne
idan ka duba bangaren noma babu abin da bai yi ba na kokarin yadda za a yi ya jawo hankalin jama'a musamman malamai waɗanda suke rige da almajirai su koma noma noman nan da suke yi shine zai tallafa musu ya sa su tsaye da kafafuwan su su kuma dogaro da kawunan su ba tare da ana shin musu cin mutunci ba idan ka duba da kyau duk gidajen nan na malamai na cikin lardin kasar Zazzau sarki Dr. Shehu Idris ya rike su hannu biyu dubi gidan Sheikh Abdulkadir Zaria waye ke tafsiri a masallacin gidan sarki khalifan gidan ne Sheikh Sani Khalifa ka duba in ka duba za ka ga gidan Sheikh Ladan Sharehu ya rike su idan ka duba limamai akwai irin abubuwan da yake yi na ta bayan kasa wanda labari ne yake zuwa mana bayan rasuwar shi cewa ga irin gudunmuwar da yake badawa akai gidaje ta bangaren kudi kayan abinci da sauransu gidan su Maji Isaka gidan su Sheikh Malam Na'iya da sauran waɗannan bayan Allah da Allah ya karbi rayuwarsu gidan su Sheikh Shitu Kusfa Zaria duk yana kai taimako da gudunmuwa ta bangaren taimaka ma al'umma gidan Sheikh Huza Zaria duk waɗannan mutanen ya biya rike su hannu biyu saboda yana tunanin a duniyar musulunci babu malamai irin waɗannan kuma yana daga cikin abubuwan da yayi wurin jawo hankalin waɗansu malamai waɗanda babu su a lardin Zazzau a wancan lokaci su zauna a kasar Zazzau don ci gaba da amfana ma mutane musamman mahaddata alkur'ani marubuta littattafai da sauran abubuwa makamantan waɗannan saboda haka gudunmuwar da ya bada gaskiya bismillahi samun wanda zai cike gurbin nan sai Allah ta kaje
sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan tarihin Burkina Faso idan waɗanda suka yi tambayoyi na baya-bayan nan kai har ma da waɗanda suka fara wato irin su Bala Muhammad Damban da Garba da Hali Kamba da dai sauransu na saurare har yanzu dai ga masanin tarihin nan na Arewa House Dr. Salisu Bala da ƙarashin amsoshin ku wanda zai dora daga bayanin shugabancin ƙasar da cewa
daga baya aka samu wasu shugabanni aka samu wani da ake kira Lieutenant Colonel Sangule Lamizana shine ya jagoranci ƙasar a wannan lokaci 14 daga watan Yuni na shekara ta 1970 mutanen kasar Burkina Faso suka hadu shi ma kuma ya sake jawo wani juyin mulki na daban wanda a wani lokaci ne aka samu wani irin tsari sojoji da farar hula suka hadu suka gudanar da mulkin kasar a shekara ta 1977 bayan an canza tsarin mulkin aka sake zaben shi Lamizana ya zamanto shugaban kasa na hakika karkashin mulkin farar hula wannan ya tabbata shekara ta 1978 bayan nan aka sake samun wani yanayi na tashin-tashina tsakanin wato ma'aikatan gwamnati da 'yan kasuwa da ɗalibai suka zo suka ci jerin gwano a titi suna tarzoma saboda ba sa son gwamnatin saboda halin mafi da suka shiga ciki to daga baya aka samu wani yanayi wanda aka samu wani juyin mulki a 25 ga watan Nuwamba na shekara ta 1980 wanda ya samar da wani colonel ake ce masa Saye Zabo wanda shi ne juya mulkin wato shugaban kasa Lamizana wanda ba a zubar da jini ba ya kafa kwamiti na shugabancin kasar karkashin jagorancin sojoji da sauransu sannan daga baya shi wannan kwanan Zabo din ya fuskanci matsaloli da dama shi ma a wurin kungiyoyin ma'aikata da kungiyoyin 'yan kasuwa da ɗalibai wanda aka yi masa juyin mulki bayan shekara biyu da darewa kan mulkinsa wannan ya tabbata kenan a watan Nuwamba 7 ga watan Nuwamba na shekara ta 1982 wanda shi Major Dr. Jean Baptiste Quadrago shi ne ya yi ma wannan shi kuma juyin mulki sai daga baya ana nan aka samu wasu waɗanda suka ɗauko ra'ayi irin na ƙasar Rasha wato mulki irin na gurguzo aka samu wannan saboda ba dan komai ba sai dan saboda abubuwan da suke faruwa a makarantu da abubuwan da suke faruwa a sassa daban-daban na duniya ya sa manya-manyan littattafai da kanana suka shigo kasar daga kasar Rasha da kuma kasar China aka samu wasu daga cikin ɗalibai suka karanta a makarantun sojoji da makarantun jami'o'in kasar wannan shi ya haifar da masu son juyin jihali a tabbatar da mulki kan turbar tsarin gurguzo ƙarƙashin Captain Thomas Sankara wanda a lokacin an zaɓe shi a matsayin wato prime minister a watan Janairu na shekara ta 1983 amma daga baya da matsi tare da taimakon wani abu da ake ce masa Captain Blaise Compaoré da sauran waɗansu mutane wanda suke goyon bayan Thomas Sankara sai aka yi juyin mulki na hudu wanda shi ya tabbata shekara ta 1983 shi wannan juyin mulki shi ya samar da Thomas Sankara a matsayin shi na shugaban kasa. Daga baya sai aka kashe shi Thomas Sankara a 15 ga watan Oktoba na shekara ta 1987. Sannan sai aka daura Blaise Compaoré a matsayin shugaban kasa. Bayan nan ya yi shekaru da dama yana kan mulki shi wannan Blaise Compaoré din, ya canza tsarin mulkin, sai ya tabbatar ma da shugaban kasa zai yi shekara 7 ko daga shekara 7 ya koma zai shekara 5, amma kuma babu canji, babu tsarin da zai sa kuma shugaban kasa ya sake dawowa. To bayan sun koma nan sai aka sake zaben shi saboda constitution din an tsara shi daidai da abubuwan da shi Blaise Compaoré yake da shi. A watan Nuwamba na shekara 2010 kaga ya shekara 5 yana mulki kenan, shi Blaise Compaoré ya sa aka sake zaben shi kuma a wani tsari na shekara 5 bayan kuma dama can shekara 5 din ya kamata a yayi a ce ya sauka. Ya nuna cewa ya doke abokin takararsa wanda ake kira Hama Arba Diallo wanda shine ya zama na biyu. A watan Afrilu aka samu wani tashin hankali da ya karye gadan bayan mulkin shi Blaise Compaoré a wannan lokaci. Daga dan aka samu wani da ake kira General Honoré Traoré ya ba da sanarwa cewa an sauke wato Blaise Compaoré daga kan mulki. Aka samu sabon shugaban kasa Yakubu Isaac Zida. Sannan watan 17 ga watan Nuwamba na shekara ta 2014 aka samu wani civilian wato farar hula da ake kira Michael Kafando. Aka zabe shi don ya maye gurbin Zida a matsayin wanda ya rike kasar bayan an rubuce gwamnatin Blaise Compaoré. Kuma an samu juyin mulki wanda bai yi tasiri ba. Wannan ya faru a 16 ga watan Satumba kenan na 2015. Wannan shine dai takaitaccen tarihin wannan kasar da ake kira Burkina Faso, wacce asalinta ana kiranta da Kofa Bolsa.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin masanin tarihi Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna, da wanda ya haɗa mana sautin Haile Hailu da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.